Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 6 ga watan Disamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai. Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Russia ta kai kan Ukraine. Tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaba Russia Vladimir Putin ya yi. Jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar Ukraine da kanta ta yi na samarwa da kasashe mabukata ya isa kasar Djibouti jiya Litinin. Masu zanga-zanga a Iran sun fara wani yajin aiki na kwana uku daga jiya Litinin. Madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan ta'adda sun kai hari a wata tashar bincike ta ƴan sanda a garin Sai dake kusa da birnin Yamai na Jamhuriyar Niger, lamarin da yayi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da farar hula. To ko me masu sharhi kan harkokin tsaro ke cewa game da batun lamarin tsaro a Niger?
A kullumin nan Niger muna da wannan matsalai da an ga an dan fara cin nasara sai kaga an yadda azan sai abin an zo an yi babban na lokacin nan za a ce a doki mataki tun ana ga har yojan kilo ringona bunziya komo inda yake kilo 55 da babban birnin Yamai.
To za ku ji karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya sun buƙaci babban alƙalin alƙalan ƙasar mai shari'a Olukayode Ariwola yayi murabus bayan da ake ganin ya karya ka'idar shari'a. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin tsakanin riya wanda Aliyu Mustafa Sokoto ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Russia ta kai kan Ukraine. Tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi. Wata sanarwar ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reznikov sun yi Allah wadai da mummunan harin da Russia ta kai ta sama kan gine-ginen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. Austin ya kuma bayyana irin sadaukarwar da Amurka ke yi wurin mara kokarin da Ukraine ke yi baya na dakile mummunan yaki da Russia ke yi. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na kowane dare, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an kashe mutane hudu a kazamin hare-haren da Russia ta kai a jiya Litinin. Da safiyar jiya Litinin, jami'an kasar Ukraine sun ba da rahoton wasu munanan hare-hare da makamai masu linzami da Russia ta kai a fadar fadin kasar. An yi ta harbe-harbe ta sama inda aka buƙaci fararen hula da su fice su nemi mafaka. A halin da ake ciki kuma, jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar Ukraine da kanta ta yi na samarwa da kasashe mabukata ya isa kasar Djibouti jiya Litinin zuwa makwabciyarta Habasha a daidai lokacin da yankin ya fuskanci fari mafi muni cikin shekaru da dama. Ofishin jakadancin Ukraine a Habasha ya tabbatar da tan 25,000 na hatsin Ukraine da aka yi jigilarsa. An ware shi daga hatsin da shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ya dauki nauyin shigo da shi daga Ukraine. Wani jirgin ruwa na biyu dauke da tan 30,000 na alkama zai nufi kasar Habasha a mako mai zuwa, yayin da jirgin ruwa na uku ke kwasan tan 25,000 na alkama wanda shi ma zai nufi Somalia, inji sanarwar ofishin jakadancin. A watan da ya gabata ne shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da shirin da nufin taimakawa kasashen da suka fi fuskantar matsalar karancin abinci. Ukraine ta ce tana shirin tura jiragen ruwa sama da 60 zuwa kasashen Habasha, Sudan ta Kudu, Somalia, Congo, Kenya, Yemen da sauran kasashe. Masu zanga-zanga irin sun fara wani yajin aiki na kwanaki uku daga jiya Litinin a wani bangare na jerin tarzoman sakamakon mutuwar wata ƴar kurdawa ƴar kasar Iran a watan Satumba da ƴan sandan tabbatar da da'ar kasar suka tsare. Masu zanga-zangar sun yi kira ga masu shaguna a fadin kasar da su rufe kasuwancin su har zuwa ranar Laraba domin tilastawa gwamnati ta kawo sauye-sauyen dokokinta. Bidiyon da aka kafe a shafukan sada zumunta a jiya Litinin sun nuna shaguna a rufe a wuraren kasuwanci na garuruwa da dama da suka hada da Tehran, Karaj, Isfahan, Mashhad, Tabriz da Shiraz. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa kusan kashi uku na shaguna aka rufe su a babbar kasuwar baje kolin ta Tehran. Shaidu sun ce an girke ƴan sandan kwantar da tarzoma sosai a jiya Litinin a tsakiyar birnin Tehran. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotannin mu a jamhuriyar Niger wani harin ta'addanci da aka kai a tashar bincike ta ƴan sandan garin Sai mai tazara kilomita 60 daga birnin Yamai ya haddasa asarar rayuka ciki har da jami'an tsaro da farar hula hukumomi sun tabbatar da faruwar wannan al'amari kuma tuni suka tura dakaru domin farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 2 na safiyar Litinin lokacin da wasu ƴan bindiga suka zo cikin mota da babura suka bude wuta akan jami'an tsaron da ke tashar binciken ƴan sanda a mashigar garin Sai jihar Tilaberi. Wani mazaunin garin jami'in fafutuka Sidik Bubakar Bello ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon.
Effectivement le poste de police de Sai a fait l'objet d'une attaque terroriste.
Yace haka dai wajejen karfe 2 da MHOCI ƴan ta'adda sun kai hari akan jami'an tsaro inda aka yi musanyar wuta sosai kuma abin al'ajabi maharan sun halaka jami'in gardin dashi guda sannan ba a san inda dan sanda guda ya shiga ba yayin da su ma dakarun tsaro suka yi nasarar kashe dan ta'adda guda. Wannan al'amari ya jefa jama'a cikin halin zulumi ganin cewa a bara ma an fuskanci irin wannan hari a tashar bincike ta mashigar Sai abinda ke kara tabbatar da cewa sha'anin tsaro a gundumar ta Sai na da rauni sosai.
Comme vous le savez, la situation sécuritaire du département de Sai est fragile.
A sanarwar da ta bayar a cikin daren jiya, ma'aikatar ministan cikin gidan Niger ta tabbatar da faruwar wannan al'amari. Ta kuma kara da cewa wani hafsan tsaron gandun dashi ya rasu dan ta'adda guda ya mutu sakamakon wannan hari. Sannan abin ya rutsa da wasu fararen kula biyu lokacin da jami'an tsaro suka bi sawun mutanen da suka yi wannan aika-aika a cewar hukumomi. Kodayake akwai alamar samun nasarori a 'yan watannin nan a kokarin murkushe aika-aikar 'yan bindigar da suka addabi jama'a a yankin Tilaberi. Masu bin diddigin al'amura na kwatanta farmakin na jiya Litinin a matsayin wata alamar kafar da 'yan ta'addan Burkina Faso ke amfani da ita don tsallakowa Niger. Abba dan Illela na da irin wannan ra'ayi.
A kulliyomin nan Niger muna da wannan matsalai. Da an ga an dan fara cin nasara sai kaga an yadda abin sai abin an zo an yi babban banna lokacin nan za a ce a dauki mataki tun ana ka har yawan kilo 100 da wani abin ziya komo inda yake kilo 55 da babban birnin Yamai.
A ranar 24 ga watan Oktoba da ya gabata wani harin da ƴan bindiga suka kai a ƙauyen Tamu na gundumar Sai yayi sanadin mutuwar ƴan sanda biyu sannan suka kwashi makamai. Sai dai daukin jiragen saman da hukumomi suka tura ya ba da damar fatattakar maharan a daidai lokacin da suke neman mafaka a wata mahakar zinare. Lamarin da ya haifar da zazzabar mahawara inda wasu ke cewa an halaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Zargin da hukumomin tsaro ke cewa ba shi da tushe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar.
Jagororin juyin mulkin Sudan da kuma babbar kungiyar masu rajin tabbatar da demokradiyyar kasar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kafa gwamnatin rukon kwariya karkashin jagorancin farar hula bayan kwace mulkin da sojoji suka yi a bara. Amma manyan jigajigai a harkar siyasar kasar sun ki shiga yarjejeniyar kuma a bada lokacin fara mika mulki ba. Tsarin wanda General Abdul Fattah Burhan, General Muhammad Hamdan Dagalo suka sanya wa hannu tare da shugabannin rundunonin tabbatar da yanci da canji ta bada babbar fa'ida ne kawai ba tare da cikakken bayani ba akan yadda kasar za ta koma kan turbar demokradiyya. An jirkirta wannan tsarin ne a watan Oktoba 2021 lokacin da Burhan ya hambarar da bangaren farar hula na gwamnatin haɗin kan Sudan tare da goyen bayan Dagalo. Shahararren dan wasan Brazil Neymar ya taka leda sosai kuma ya zura kwallo inda ya matsa kusa da babban tarihi irin na Pele kuma ya jagoranci Brazil zuwa kasar wasan quarter final a gasar cin kofin duniya a Qatar. Neymar ya dawo ne daga raunin da ya samu kuma ya ci kwallon ne ta bugun penalty a wasan da Brazil ta doke Korea ta Kudu da ci 4-1 a wasan zagayen 16 a jiya Litinin. Ya ci kwallaye 76 tare da tawagar kasar daya daga cikin tarihin da Pele ya kafa wanda ya ce zai kalli wasan daga gadan asibiti a Sao Paulo. Na ji tsoro sosai in ji Neymar, na shiga mawuyacin hali a lokacin da na ji rauni, na yi kuka a baki ɗayan daren. Iyalina sun san halin da nake ciki, amma a ƙarshe an yi nasara, ya cancanci a ci gaba da ƙoƙarin yin jinya. Korea ta Kudu ta yi ƙoƙarin tsallake zagayen 16 a karon farko tun bayan da ta yi tarihi inda ta yi wasan kusa da na ƙarshe a lokacin da ta yi haɗin gwiwa wurin amsar bakoncin gasar a shekarar 2002. A ranar Juma'a ne Brazil ta fafata da ƙasar Croatia a wasan quarter finals.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gamayyar kungiyoyi masu fafutukar ganin an yi adalci a tafiyar da harkokin mulki a Najeriya reshen birnin tarayya Abuja sun yi kira ga babban alƙalan alƙalan ƙasar mai shari'a Olukayode Ariwola da yayi murabus bayan da ake ganin ya karya ka'idar shari'a. Kungiyoyin na zarginsa ne bisa yaban gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde da shiga wata kungiya ta gwamnan jihar Rivers. To ko yaya kwararru a fannin shari'a da siyasa ke kallon wannan al'amari? Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aika mana da wannan rahoton.
Babban alƙalin alƙalan Najeriya CJN Olukayode Ariwola yana tsakiyar wata guguwa da ke kaɗawa da ƙarfin gaske bayan da wasu ke ganin kamar ya karya ƙa'ida na aikinsa na shari'a a yayin da yake magana a wajen wata liyafa da shugaban gwamnonin G5. Kuma gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike ya shirya. An ruwaito cewa Ariwola ya nuna amincewarsa da kungiyar gwamnoni na G5 saboda haka ana ganin ya shiga tsigar siyasa tsantsa kamar yadda mai magana da yawun kungiyoyin fafutukan tabbatar da adalci a gudanar da mulki Baba na gari Suleiman yayi tsokaci.
Wannan maganan da yayi zai sa mutane ba za su sami aminci da cewa zai adalci idan zancen siyasa ko kuma na zabe an gurbatar da shi gabasa akan ganin cewa an samu mushkila. Shi yasa mun muke cewa saboda irin wannan rashin jituwa ko kuma rashin aminci dalili kenan da muke cewa ya kamata a ce ya sauka daga kan kujeransa domin a sami wanda zai mai da gurbinsa.
Akan wannan batu masanin shari'a Barista Mai Nasara Umar yayi bayani cewa
su masu alƙalanci masu shari'a din nan ana daukar su ne kamar wadansu dodannin mutane saboda nauyi da aka ba su a matsayin su na wakilin Allah waɗanda suke za su iya bugewa su daure waɗanda suke furucin su zai iya kai mutun gidan jarum waɗanda suke furucin su zai iya kai mutun a kashe shi ma waɗanda suke furucin su zai iya sa a kwance mutun komin girman laifin da ake tunanin aina da shi wanda kuma furucin su zai iya sanya a ji a ta soke kowa ne to saboda wannan daraja da girma na mukamin da suke da shi to shine tsarin mulkin Najeriya ya fito da tsari mai girma sashi na 230 zuwa na 304 na hurumi wanda yake karkashin bangaren shari'a na su kokari su za su shirya mu kansu ma ka'idojin yadda za su yi aiki to ɗaya daga cikin ka'idojin shine kar ka kuskura ka je wani taro wanda yake taron nan za a iya kallon ka ta alama kala na wani ra'ayi wanda yake ya kauce mu tunanin kimar hadin kan kasa.
Amma ga masani a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi tsokaci cewa
a yanzu shi kansu wannan kotu sun faɗa shi kwanan ya faɗa ya ce yana da ƙarar riki sun fi 6,000 wanda kusan dukkan su na siyasa ne da aka fito da su akan wannan tafiya da ake. To yaya za a tabbatar cewa wannan ƙarar rikin ba su shafi irin wannan ra'ayi? Wasu daga cikin su za a iya daga musu kafa don mutanen wuce ne ko kuma a ke daga musu kafa don mutanen wuce ne? Sai haka a gaskiya babban kuskure ne. Kawai abinda za a iya dai cewa shine wataƙila duk dai da jajirtaccen tsoho alkali ne an dade ana yi tunda bai dade da hawa shugabancin wannan kotu ta kasa gaba daya ba, za a iya cewa koda kuskure na farko ne ba sai an ce ya sauka ba, amma watakila sai a nuna rashin gamsuwa da abun dan a ta haka zai zama ne cewa watakila zai dawo layi shi ma.
Kashi 7 na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar yadda aka gyara na nuna cewa masu shari'a ba za su fito fili karara su nuna sha'awar su ta yadda zai shafi ayyukan su na hukuma ba koda wani hali suke. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahota, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da sado mu da ku a wani sabon shirin na Saka mai wuya da ke ci gaba da duba dalilan samun cicikuce da sabanin ra'ayi a tsakanin manyan addinan Najeriya na Musulmi da Kiristoci a Najeriya, musamman yanzu da aka tasowa harfokin zabi a kasar. Sannan kuma me yasa ake zargin wasu shehu na malamai na dukkan addinan guda biyu da cewa sun ji huduba a cikin masallatai da majami'un cucu-cucu suna maganganun da ke ƙara ingiza da turzuka mutanen su wanda zai jawo ƙarin rashin fahimta juna tsakanin waɗannan mutanen?
Sunana Barista Tahir Umar Tahir, Director General Bureau of Interfaith Community. Muna kallon misalan abubuwan da suka faru. Abin da ya faru a Sokoto, an ci mutuncin fiyayen halitta ne. Wanda suka ci mutuncin fiyayen halitta nan sun yi amfani da addinin su wajen cin zarafin addinin mu. Muna da Nogo area. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci Nogo area ne, wanda je ya taba shi ya jawo ma kanshi duk abin da ya same shi. Wannan ke nuna wancan bangare na abokan zaman mu sun ta yi amfani da addinin su sun takale mu. Haka ne kace wannan bawan Allah da aka yi yana kan hanya a matsayin shi na malami, akai mai ta'addanci aka kwace mishi duke shi kuma aka kashe shi. Dole mu sai mun yarda da mutunta addinin kowa. Mu addinin mu ma ya hana a zagi annabawa. Annabi Isa yana da mutunci a tsara addinin mu, duka ma annabawan Allah an hana a taba mutuncin su.
Sunana Bishop Jonathan Maji, shugaban cibiyar maɓulɓular rai da Masumbi da Musulmi dukkanmu mun kauce, domin abinda za ta hana ne in baka gudumawa domin kai Musulmi ko kuwa don kai Krista asa na kauce. Halittar Ubangiji bai ba mu addini ba, abinda ya ba mu ita ce kauna. So ana amfani da malamai addinin Krista, ana amfani da malamai addinin Islamiya domin a ga cewa komai ya rabu. Amma idan mun dubi littafai ba haka take ba.
Domin ci gaba da wannan muhawara, yau ma muna tare da Sheikh Bashir Adamu Aliyu da ke wakiltar Musulmi da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar Kiristocin Najeriya. To malamai, bismillah.
Malam Musa Misal, me zaka ce kan wannan magana?
Wannan zance da ya magana a hukunci, daukan hukunci shari'a ce. Shari'a ce take daukan hukunci.
Hukuma.
Hukuma ce take daukan shari'a hukunci. Don haka,
kamar
ba wai mutum gashin kansa bane. Addinin Kiristanci ta koyar da cewa a idan wani abu zai sa dan uwanka ya tuntube, to kada ka mayi shi. Menene tuntube? In na san zan zagi annabi, zan musguna, zai sa wannan mutumin ya shiga cikin damuwa ya aikata wani abin da ba daidai ba, to ya kamata na guje shi. To amman matsalan shine su wayanda suka zama jagorori na addinin musulunci akwai da dama sun fito sun ta maganganu abinda yaran nan suka yi daidai ne kaza kaza an samu a Sokoto an samu a Kaduna an samu a Taraba an samu a Bauchi duk irin wayannan malamin suna zuga matasa ba sa fadan gaskiya koyarwa da annabi zo
shi
ni na sani cewa annabi yayi rayuwa da wanda ba musulmi ba yayi makwabci da bayahude wanda yake zuba shara a kofar gidan shi a ƙarshe me ya faru da shi da ya kwanta rashin lafiya annabi ya ga ba a zuba sharan nan yace yaya bana ganin ana zuba shara wannan wuri sai aka ce masa ai wan ya tattaki ya jage shi to me yasa musulman Najeriya daban ne ba za su koyi da annabi ba wani annabin suke koyi da shi abinda nake magana anan shine idan musulunci ana koyar koyi da annabi ne to a tsaya ai gaskiya
yan wato ai abinda nake ta bayar ni ma magana kenan a bambance tsakanin halayyar daidai ko mutane koda ko wasu ma daga cikin wannan a ce suna hawo mambari ko malamai ne misali misali yanzu dan an samu wani pastor ya fito wata magana wata ta kuskure amma sai kanta fito ta magana wanda ake ganin daidai ce sai mu koma muna zargin Kirista bayan ga maganar matsayin ta officially na kan bayan ga wannan mun ce alfa sakin musulmi ya dau matsaya gwamna ya dau matsaya an yi kokarin a dau duk abin da ya kamata dangane da wannan amma abin da nake cewa shine a bangaren shugabanci tukunna ba maganar mutanen titi ba yanzu mutumin da yaje yanzu tsakiyar Enugu ko daya daga cikin yankunan South South ya taba daya daga cikin manyan su misali yanzu koda wanda ya rasu misali Izuku kace mutuncin sa in mutane a kasuwa suka afka mutun zaka yi mamaki ba zaka yi mamaki wanda cewa ba daidai bane in kaje Lagos mutun yayi sata kafin ka ce mai mutane sun sa masa taya sun kone shi
yawo
dan haka abin da nake cewa shine su shugabanni tukunna me suka fito suka nuna la cewa kamar yanda ya faɗa yace suna da doka akan wannan sai su fito da shi fili cewa to ya kamata mu kiyaye mutuncin addinin ƴan uwanmu saboda addinin taba mutane ya kamata su daina taba mutuncin wanda mutane suke mutuncin sa domin inda ba a yi ba za a fara ba
me rawar malamai masu huduba duka sassan biyu da kristoci da musulmi suna taimakawa wajen ingiza wutar rikitan nan tsakanin addinan nan guda biyu a coci da masallatai
galadul aks abinda yake asali shine cewa ina magana akan bangaren musulmi kenan
na'am
muna da shugabanni wanda ma za a samu zaniyar kafa daga gurin
amma ya magana social media sai a dauka sai a sa social media malami yana magana da zazzafin ra'ayi da wayewa sai a dauka a sa social media mutum sun ji sai su ba sai su zafi
shine nake cewa in an samu zaniyar kafa wayannan dai shugabannin ai kowa da gaba da shi in dai akwai shugabanni akan isar da sakon gare su za su dau matakin da ya dace amma magana ta gaskiya kamar nake faɗa ne wa yake taka burki a nasu bangaren dangane da wannan musamman kamar da faɗa balance equation lokacin da kike cewa abu doka a tsaya kar a dau doka a hannu wani mataki kake dauka cewa kuma kar a kare dokar domin ai abin da tayi wacce matar da aka halaka duk da cewa misali ba a jira an dau mataki na shari'a na hukuma ba amma shin wannan abin daidai ne ko mahaifina ko dan uwana aka zaga
Malam Musa cikin rikitan nan da ake kwatsar sai magana Fulani ta shigo me yayin magana saka Fulani a cikin masu satar mutane da kidnapping da bandi da wayi cikin al'amarin
to zancen maganan kidnapping in ka duba mu abinda muke duba shine ba Fulani dai yawanci Fulani musulmai ne so idan ka duba Fulani su musulmai ne kuma bara mu san asalin me yasa suka dauki bindiga ba amma ni na sani na tashi a cikin Fulani nayi shadi nayi sharo nayi kiyo to a duk waɗannan abubuwan na tashi nayi su shi a da bayan rikiya ya sani na tashi a kauye to amma na
ya canza daga wancan lokacin a yanzu
daga zuwa yanzu abin da ya canza wasu abubuwa ne na sani Fulani na asali suna da karama domin in ka je riga za a baka madara da safi za a karrama ka za a baka dumame ko kai musulmi ne wa Fulani baya bambanta musulmi ko kuma wanda ba musulmi wannan shine ida da na sani da Fulani na asali to amma na da aka zo yanzu abinda muke gani sabanin abinda na sani wannan zancen zan mayar zancen maganan siyasa
yawa
domin zancen ya koma zancen siyasa a lokacin da ake son mu a cimma ba addini ba ana son mu a cimma buri musamman da aka fara siyasa na 2015 an gayyato wayanda ba 'yan Najeriya ba basa Najeriya an gayyato su zo su cimma buri kamar yadda dazu na fada domin a cire Goodluck Jonathan daga cikin kan mukaminsa. To wayannan mutanen su suka dawo yanzu suke addaban mutane a arewacin Najeriya. A lokacin da wayannan manyan mu na arewa suke gayyato su, su suna ganin kamar suna wani abin arziki ne. Su suna ganin mu kuma yanzu a matsayin mu na Kristoci sai muka kalli kaikai tana koma kan mashekiya. Na me yasa da muke faɗan haka? Ai su wayanda suka gayyato wayannan ba Kristoci bane, musulmai ne. Suka tafi wasu Mali, Somalia, ina suka ce ku zo ku idan Goodluck ya ci ku afkan ma Kristoci ku kashe su. Ku ji musu. Sai kuma Goodluck Allah ya bashi zuciya na gari, yazo ya yace shi ya yafe baya bukatun ya tazarce. Ya mika mulki ma Buhari.
Na ji dadi da ka kama magana siyasa. Me tasirin maganganun wasu gwamnoni a arewacin Najeriya al misali wajen ƙara raba kawunan mutane a hanyar addini?
To kamar yadda na faɗa, gwamnoni nan kowa da kaga gwamna ne yana yi ne domin ya kare kansa da muradinsa. Babu wani gwamna da yake fitowa arewa ko duk Najeriya gabaki daya da zai furto ya maka magana ya cewa yana kare al'ummarsa. Gwamnan guda ɗaya fito, babu shi ko guda ɗaya.
Yanzu wace irin rabuwar kawuna ake da ita a arewacin Najeriya?
Yanzu rabuwar kawuna ka an riga an kawo ta tunda an kawo musulun ticket. Ai an kara rabon kawuna.
Amma sauran ƴan takara suna da musulun da Kirista duka.
Amma yanzu da kake gani haka a matsayina ni idan an ce zan ba ma ƙuriya ne, kai ma ka san ba zan ba ma ƙuriya wanda zai ba musulun ticket, domin wanda zai ba musulun ticket ba zai kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya ba.
To da na fara na ƙarshen nan, ai dama demokradiyya kenan. Kamar da na faɗa wani abun gaba ɗaya, kamar da siyasa ce ba addini ba. Matsalar da muke da bangaren Kirista shine su dauki abin su ke lalle wani addini ne. Wannan kwata-kwata bai wakilci addini ba. Cewa an kawo su tare daga wani wuri, wannan magana gaskiya ne, kamata faɗi ta ma a rediyo. Magana ce da kamata a ce akwai hujjarta, kuma ya kamata in akwai hujjar a ɗau mataki a hukunta duk wanda ya yi. Amma babu wannan magana a ciki magana ta gaskiya. Amma magana kuma zaɓe dama shine abin da ya kamata a yi, ba a koma kuma a tunzura mutane ba. A kyala mutane su yi wa kansu zaɓe, kamar yadda kace yanzu mutum uku suna da musulun Christian. Shikenan sai Kirista da wanda duk yake gani yana da ra'ayin wannan ya zaɓe su, haka shi musulmin da yake ganin wannan ra'ayin sa ne ya zaɓe su.
Amma a koma a mai da watakila shi mai wannan ra'ayi dan jam'iyyar APC ne ya san ana son ta ci zaɓe kuma ba ba shi tiket
da shi. Akalla sai su gwada musu wannan gobe, kaga ba sa sake ba. Sai kenan. Amma mu dawo kan abin da yake kawo matsala. Ni a wurina abin da yake faruwa shine rashin daukar mataki mu a matsayin addini. Mu ta yin siyasa. Yan siyasa kamar yadda ya faɗa masala suke kallo. Abuwa ne da yawa amma na farkonsu da samu mu na gawa tsakanin al'umma.
Amma kana kana an ce yan siyasa sun kutsa cikin addini
ne.
Suna amfani da kuɗi, suna amfani da siyasa, suna amfani da dukiya da sauransu wajen kai da cewa da kuɗi da siyasa suna taimakawa wajen canja aƙidojin malaman duka da Kirista da musulmi duka.
Suna kokarin shigowa.
Kuma da za mu tsaya nan sai Allah ya kama rana a cewa mu dawo mu ci gaba da kawo muku ci gaba wannan muhawara ɗin, inda kuma a rana a cewa din za mu duba shin me ye rawar ƴan siyasa a cikin ƙara kawo cici kuce na addini a cikin harkokin rayuwar ƴan Najeriya na yau da kullum. Sannan kuma me ye laifin gwamnati tana da shi na ƙara harzuka wannan wuta ta kawo rikicin cici kuce na addini a tsakanin manyan addinan biyu da magoya bayansu ko masu biyansu. Sannan kuma da yake gwamnatin Buhari tana zuwa ƙarshe, ya za a auna mizanin ainihin rawar da ta taka dangane da kawo sulhu ko fahimtar juna tsakanin mabiya addinan musulunci da na kiristoci a Najeriya? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu tattauna ko kuma mu taɓa in Allah ya kai mu rana a cewa ci gaba wannan muhawara. Yanzu kan a madadin su baƙin namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misar tare da Nasiru Adamu Lihika wakilin mu na Abuja da ya taimaka wajen gayyato mana su, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Mun bar ku lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice, Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Rasha ta kai kan Ukraine, tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi. Wata sanarwar ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reznevog sun yi Allah wadai da mummunan harin da Rasha ta kai ta sama kan gine-ginen more rayuwa na fararen hula a Ukraine.
Austin ya kuma bayyana irin sadaukarwar da Amurka ke yi wurin marawa kokarin da Ukraine ke yi baya na dakile mummunan yaki da Russia take yi. Jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar Ukraine da kanta ta yi samarwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya hada shirin da kuma Bada Umarni da ma injiniyan Makal ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.